أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi a wannan masallaci na cibiyar Imam al-Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta Rijiyar Zaki a cikin Kanan Dabo. A yau muna 4 ga watan Ramadan hijira 1444 wanda ya zo daidai da 26 ga watan 3 miladiya 2023. Cikin tafsirin mu na littafin Allah Maɗaukakin Sarki, har yanzu muna cikin Suratul Luqman. A jiya mun tsaya kan aya ta 12, a yanzu insha Allah ta'ala za mu ɗora a kan aya ta 13. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
نعم. الله ما أوكشن سركيتي وإذ قال لقمان كأمبتي يا عند لقمان يتي ولبنه يتي وأنسى وهو يعزه أهالي ينام سوائزي يا بني يا كيتن كرمين أنا لا تشرك بالله kada kai shirka da Allah, kada ka hada Allah da wani wajen bauta. Inna shirka la zulmun azim, hakika tabbas shirka zalunci ne mai girma. Wa wasaina al insana bi walidayhi, Ubangiji yace mun yi wasiya ga mutum liwa bi walidayhi dangane da iyayensa biyu. Hamalathu ummuhu, mahaifiyarsa ta ɗauke shi. Wahanan ala wahan, rauni akan rauni. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ kuma yayanshi a cikin shekaru biyu. Anishkur li, Allah madaukakin sarki yace ka gode min. Wali walidayka, kuma ka gode wa iyayenka. Ilayyal masir, gare ni makoma take. Wa in jahadaka, idan suka yi kokari su tilasta ka. Ala an tushrika bi, a bisa kai shirka da ni. Ma laysa laka bihi ilmun, abinda ba ka da ilimi a kai, fala tuti'huma, kada kai musu biyayya. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, ka zauna da su da kyakkyawan zama a duniya. Wattabi' sabila man anaba ilai, ka bi tafarki, ka bi ta hanya ta wanda ya koma zuwa gare ni. Thumma ilayya marji'ukum, sannan gare ni, zuwa gare ni makomar ku take. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai kuma in ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa. Waɗannan ayoyi da muka karanta su ne wasu daga cikin wasu yoyin Luqman da ɗanshi. A jiya a karatun da muka yi, mun karanta Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatar cewa ya bai wa Luqman hikima, kuma mun yi bayanin cewa magana mafi ƙarfi ba annabi ba ne, bawa ne daga cikin bayin Allah na ƙware a cikin Bani Isra'il. Allah ya ba shi hikima, inda muka yi bayanin cewa hikima shi ne faɗin daidai da aikata daidai da sanin abubuwa a bisa hakikalin yadda suke. To Allah ya yi wa Luqman baiwa da wannan hikima ɗin. to yanzu alqur'ani zai haka yato mana kadan daga cikin irin hikimomin wannan bawa Luqman irin wasiyoyi da nasihohi da yawa dan shi Allah ya ce wa iz wannan iz din malamai na cewa tana nufin ka ambaci katina ay wadhkur iz katina yayin da Luqman ya ce wa dan shi Allah zai ba mu labarin wasiyar da Luqman yayi wa ɗansa abinda ake kira wasiya a kamar yadda zamu karanta a gaba shine a yi wa mutum umarni da wani aiki a bisa fuskar karfafawa to Allah ya ce ka tuna lokacin da Luqman ya ce wa dan shi ubangiji yana ba mu labarin wasiyar da Luqman yayi wa dan shi wanda Luqman din aziya mun ambace na sama shi kamar yadda wasu malamai suka ambata wannan dana shi alqur'ani bai ga ya mana sunan san ba sai dai malamai suna kokari su ambato daga cikin abinda suka samu a rubuce wasu sun ce sunan shi Saran wasu sun ce sunan shi Mishkam amma duka wannan babu wani dalili ingantacce da ya tabbatar irin waɗannan sunaye da alqur'ani ya koyi bai faɗa mana ba to cikin fadar babu wata fa'ida da zamu samu kuma koda ba a faɗa ba sako zai kai shi yasa Allah ya barshi haka Allah ya ce yayin da ya ce wa ɗan shi ba nan ne bane sai mun san sunan wani ɗa ne kuma malamai suna faɗar abinda suka ci karo an rubuta da cewa shi ne sunan ɗan amma dai babu wannan sahihi da ya ayyana sunan wannan yaro na shi yana masa wa'azi wa huwa ya'izuhu alwawu anan wawu halif malamai suke kiranta wawu halif huwa din damirul fasl ne fi mahallin raf'i mubtada jumlar ya'izuhu fi'li ne da yake dauke kuma da damiri sannan kuma da fa'ili jumla din fi mahallin raf'i khabar ne na huwa in ka dauki jumla gaba ɗaya tana mahallin nasbi ai ka ambaci yayin da Luqman ya ce wa dan shi wa huwa ya'izuhu alhalin yana masa wa'azi yayi masa wannan bayani ne a halin yana masa wa'azi wa'azi kuma shi ne a yin bayani tunatarwa haɗe da rada kwaɗaitarwa da tsoratarwa shi wa'azi yana ɗauke da at-targhib wa at-tarhib cewa yi kaza za ka samu kaza bar kaza saboda idan kai za ka gamu da kaza wannan shi ake kira wa'azi wannan ya gwada kenan wa'azi aiki ne na bayin Allah na kware kamar yadda annabawa suna yin wa'azi suna karantarwa to haka ma bayin Allah na kware to ya gaya wa ɗansa wa huwa ya'izuhu alhali yana masa wa'azi sai ya ce masa ya bunayya ya kai ɗan ɗana wannan bunayya tasbiri ne na kalmar ibn kuma tana nufin ɗan ɗa ma'ana kamar an ya kawo shi da wannan siga ne saboda nuna kulawa da tausayawa da jin kai wani sa'in ana ƙanƙanta abu don a wulaƙanta abin wani sa'in ana ƙanƙanta abu don tausaya masa kamar yanzu kaga ya ce yar kabila dan ya ƙanƙanta ta ne dan ya wulaƙanta ta amma nan da ya ce bunayya ɗan ɗana ya ƙanƙanta abin ne don tausayawa kamar ɗa ne ya ce wa uba ne ya ce wa ɗan shi ya kai ɗan ƙaramin ɗana kuma mun san cewa duk yadda mutum ya kai da girma to a gurin baban shi wanda ya haife shi yaro ne shi dan haka karka ji an ce bunayya anan ka dauka yaro ne ɗan ƙarami kin a'a yaro ne saboda in an kalli wannan baban shi ne yake mai magana sannan abu na biyu kuma yaro ne amma ba ana nufin ƙarami kin ba wanda baya fahimtar abubuwa sai ya ce masa ya kai ɗana ya kai ɗan ɗana la tushrik billahi kada kai shirka da Allah shine abu na farko da ya fara gaya masa kada ka hada Allah da wani wajen bauta wannan ya sa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce dan nashi ba musulmi bane ana Luqman musulmi ne bawan Allah ne yana bautar Allah a bisa abinda Allah yake so amma dan shi ba musulmi bane dan haka ya fara mai wa'azi da kada ya hada Allah da wani suka ce dalilin sanabi dan annan wannan ya ce la tushrik billah kada kai shirka da Allah kace da ba shirkar ba zai ka magana kori ta ba zai ka magana kada kai ban an ce kada kai kaza kenan tana yi haka suka ambata amma wasu malamai suka ce wannan ba dalili da yake nuna cewa ba musulmi bane dan shi hana yin shirka ana hana wanda ma yake musulmi a ce kada kai shirka ba laifi bane dan an ce kada kai shirka duk da ba ka yi din domin jan hankali ne da fadakarwa game da Allamatul Usaimin yake faɗa cikin tafsiri yace wannan ba zai zama dalili da yake nuna ba musulmi bane almuhim dai anan yana hana shi shirka shirka tana shiga cikin duka nau'ikan tauhidi guda uku kun san malamai na kasa tauhidi guda uku tauhidin rububiyya shine kaita Allah da ayyukansa kai yarda Allah ne yake saukar da ruwa Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa Allah ne yake halitta ka kaita Allah da waɗannan ayyuka kada ka jingina waɗannan ayyuka ga wani Allah akwai kuma tauhidul uluhiyya shine kaita Allah wajen bauta duk abin da yake na ibada ne kai wa Allah kai kada kai wani Allah sai nau'i na uku tauhidul asma'i was sifat kaita Allah cikin sunayen shi da sifofin shi kai yadda babu wani wanda yake da suna irin na Allah babu wanda kuma yake da sifa irin sifofin Allah to shirka tana iya shiga kowane babu a cikin wannan babu ka wanda zai kudirce cewa akwai wani mahalicci kuma bayan Allah wannan shirka ce cikin rububiyya sai dauka cewa ga wani yayi halitta kuma bayan Allah ko yana iya rayawa ko yana iya kashewa ko yana iya bada lafiya ko yana iya azurtawa duk wani aikin da Allah ne kadai yake yi idan mutum ya dangana shi yadda yake ganin wani wanda ba Allah ba zai iya yi yayin shirka a cikin rububiyya yayin shirka da Allah madaukakin sarki idan ko mutum ya dau aikin bauta yi wa wani Allah yayi sujjada ga wani Allah yayi sallah ga wani Allah yayi yanka ma'ana yayi yanka dabba ga gunki ko ga aljani ko ga wani mutum dan neman kusanci zuwa gare shi duk wannan nau'i ne na shirka shirka ne a babin ibada domin yanka na ibada ana yi wa Allah ne kadai in zaka yanka na ibada Allah kadai yake wa yanka na ibada amma yanka wanda zaka ce dama da me dama wannan halal ne ka yanka dabba tare da sunan Allah amma da sunan ibada cewa bari in yanka dan in samu kusanci to ana yi ne zuwa ga Allah kadai salli li rabbika wanhar dan haka idan mutum yayi shi ga wannan Allah yayi shirka sallah ana yi wa Allah ne kadai sujjada da ruku'u ana yi wa Allah kadai idan mutum yayi wa wannan Allah to yayi shirka addu'a ibada ce kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan a cikin Al-Qur'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah yake ku kira ni ku roke ni in amsa muku wadanda suke yin girman kai ga barin ibada ta sai Allah ya kira addu'a da ibada wanda Allah ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada din to yayin da mutum ya kira wani Allah cikin abin da Allah ne kadai yake yi yayin shirka to wannan shirka tana shiga cikin uluhiyya sannan kuma shirka tana shiga wajen sunayen Allah da sunan Allah ma'ana mutum ya dau wani suna na Allah ya bai wani Allah ko ya dau wata sifa ta Allah ya bai wani Allah kamar yadda muke gani gurin yan hakika suna rayi cewa kowa ma Allah ne kowa zai iya rayawa kowa yana kashewa kowa ma da ka gani Allah ne to kaga wannan shirka ce bi ma'anan kalima to nan ya hada dai shi ce la tushrik billah kada ka hada Allah da wani wannan yake nuna mana muhimmancin tauhidi muhimmancin kadaita Allah da bauta kuma dukkan annabawa da wannan suka zo duka annabawan da Allah ya turo da waɗanda Allah ya ba mu labari da waɗanda Allah bai ba mu labari ba tushen kiran su shine a bauta wa Allah shi kadai mun bambanta ne a cikin ayyuka na hukunce hukunce na ibada suna yin sallah kamar yadda zamu gani anan mu ma muna yi amma sallan mu ba lalle ta zama iri ɗaya da tasu ba suna yin alwala mu ma muna alwala amma ba lalle ta zama iri ɗaya da tasu ba suna tsarki muna tsarki ba lalle ya zama iri ɗaya da namu ba amma tushen abin na bautawa Allah kadai wanda duka annaba sun zo da shi kamar yadda idan mutum ya karanta suratul a'raf sai ga Allah ya ba mu labarin Nuh ya ba mu labarin annabi Salih annabi Hud da dukkan annabawa suna cewa ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah yana cewa mu annabawa ikhwatul li Allah ya'yan ubanni muke ma'ana ummahatuna abuna wahid baban mu daya wa ummahatuna shatta amma iyayen mu mata daban-daban ma'ana kamar gida ɗaya ne uba ɗaya ne amma kuma kowa a gidan mahaifiyarsa daban to haka misalin annaba yake shine addinin su tushen addinin su ɗaya tauhidi kuma dukkan addinan annaba ana kiran shi musulunci amma me ya bambanta shine ayyukan ibada din da shari'ance shari'ance din to wannan yana mana muhimmancin tauhidi dan haka Luqman ya fara wa ɗansa wa'azi da cewa kada ya hada Allah da wani kada ya kuskure yin shirka sai ce inna shirka حقيقة شركة لظلم تبت حقيقة ظالم شيني عظيم بجرمة أنا وصمع لم يستشي شكوا مغانا اللقمان لي أنا باين ياشي وأنسى لا تشرك بالله بكم يتارى مثل سوى إن الشركة لظلم عظيم حقيقة شركة ظالم شيني بجرمة وصمع لم يستشي جملة إن الشركة لظلم عظيم مغانا سيتا الله مدعو في جنسر كي بعد لقمان بشي وأما إذا من كان لسياكي ذات هي زمان مغانا اللقمان إما من أوكيك مغانا سيتا لقمان وصعوا عند القرآن سنتهر سبتا دئتا أما لأن جيه مكاكرنتا جيه من يبيان سيوا مشركي الظالمين كافري الظالمين دومية وحق الله يا بي ونن الله فنان إذا من قوما وتآهر ومغا الله يا نصفنتا شيء ودوان دي شركة الظالمين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين الله كذا تكرا ونن الله كذا تبوتا ونن الله وانده بذي تسد كيبا وانده بذي أمالد كيبا كذا تبوتا مسا الله يسي إذن فكأيكتا وحقيقة تبس كيكنا تكون الظالمين ونقع نما انكرا شركة انكرا مهي شركة بشيوا يا يظالنشي يا يا أبن ليكي نظالنشي وانا الله يسي إن الشركة لظلم عظيم حقيقة شركة ظالنشي ليمي جرما حديثي يا تبتا أتكن صحيحيني لوكتن دا الله متوفيكين سركيا سوكر دا فتنسى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله يسي وان دا سكي إيمان وسيشافة إيمان دا ظالم شيبا وان ننسنا دا نسوا سنا دا أمن شكوان ننسون شريو لأن آية سوكا سي أبي وصحبين ويدا جرما suka ga cewa waye baya zalunci wa ayyuna lam yazlim nafsuhu waye baya zaluntar kanshi idan ake ba wanda zai samu cikakken aminci ba wanda zai zama shirye ce wanda baya zalunci to aiko duk kowa daga cikin muku yana yi ko ya taba yi ko ya zalunci kanshi ko ya zalunci iyalin shi ko ya zalunci kaza to waye bai yi ba kenan ba wanda zai samu da haka nan da suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah wannan aya tayi girma kenan ba wanda zai samu aminci da shari'a sai manzo Allah yake ba zalincin da kuke dauka bane ayar take ne ayar tana nufin shirka boku ji fadar Luqman ba da yake inna shirka la zulmun azim wannan yana cikin dalilan da wasu malamai suka ce dalili ne ya nuna wannan jumla din anan magana ce ta Luqman ce boku ji fadin bawan Allah Luqman ba da yake inna shirka la zulmun azim da haka shirka ake nufi allazina amanu wadanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم مسكاكوا إيمانهم سوزي ظلمين بشركة أولئك لهم الأمن وأن ننسنا لتككيان أمنكي فنوهم مهتدون سون شريعيون هكا أنا نبين أبين دعيكي نبي لظلم أتكين ونن آية واتن آية أنا نبين شركة واندي يموت بايا شركة يجي وألا أنا متوهيدي وأن نزي سامع أمنكي كما شيني شريعي عن الدنيا هكا أنا ينونا مسكي وشركة zalunci ne wanda yake mai girma kada ya kuskura yayi wa Allah madaukakin sarki shirka ya hada Allah da wani sai Allah ya ce wa wasaina al-insan min wasiya ga mutum wannan jumla da zamu karanta ko wannan ayar da zamu karanta wa wasaina al-insan bi walidayhi hamalatu ummuhu har zuwa karshen inda malam ya ja mana ko suka ce bayani ne da Luqman duk cikin wa'azin da yake wa dan shi ne wasu malamai suka ce a'a wannan magana ce ta Allah madaukakin sarki yanzu an ciro mana abin da Luqman ya gaya wa ɗansa sai kuma Allah ya shiga mana bayani a cikin bayanin Allah madaukakin sarki yana nuna mana wasiki da kadaita Allah da bauta wani abu ne da ma abu ne da Allah ya wa ɗan adam wasiki da shi kadaita Allah da bauta wa wasaina al-insan Allah ya ce mun yi wa mutum wasiki wasiki kamar yadda muka faɗa umarni da yin wani abu a bisa fuska ta ƙarfafawa ita wasiyya tana da ƙarfi ba kamar umarni bane kadai a'a jaddadawa da ƙarfafawa da cewa lalle ai kaza shi ake kira wasiyya to ubangiji ce mun yi wa mutum wasiyya bi walidayhi mun mai wasiki da iyayen shi bayan an yi magana haƙƙin Allah sai aka magana iyaye dama kuma wannan haka Allah madaukakin sarki ya hada a wasu wuraren idan Allah ya yi maganar haƙƙin shi sai kuma ya yi maganar haƙƙin iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana da kuma inda Allah ya ce ta'alu أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا دولا ليدا داما ونم ما تأكد كاو مغانا أني وأن أدم وسيتي لإيا ينشي أما وسيتي لني جي كوتة تامو دوونا أبن لذا إكرا كوتة تاوى وأن وأن أدم وسيتي وإيا ينشي ba shi an ayyana maka ba duk abin da zai shiga babin kyautatawa to amma wasiyyi kai wa iyayenka Allah ya yi wa dan adam wasiyyi da kyautatawa iyaye wannan yana nuna girman haƙin iyaye dan haka magana haƙin Allah sai aka biyanta da haƙi na iyaye saboda iyaye suna da girman haƙi akan dan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam al-Bukhari da wannan sahiha rawaito yana cewa da ba zai saka wa baban shi ba da abin da yayi masa sai dai ko ya same shi yana bawa sai shi ya enter shi malamai suka ce anan ana nufin inda da wani abu da dazin ya ce ya saka wa baban shi inda da akwai wannan abun to sai dai ko a ce ya same shi yana bawa ya saye shi da dukiyar shi ya enter shi so da haka din ma kuma yayi bai sauke duka haƙin da ya masa ba domin uba shine sababin zuwan shi duniya sannan shi ya tashi da kula da shi da tarbiyyar sa har ya kai inda ya kai kisa hatta addu'ar da aka ce kai wa iyaye sai da aka hada ta da tuna maka irin nauyin da suke a baya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina ina karami sai aka tuna maka irin nauyin da suka dauka naka lokacin kana karami dan me dan ka dada samun karfi wajen yin wannan addu'a to Allah ya ce mun yi wa mutum wasiya da iyayen shi hamalathu ummuhu mahaifiyarsa ta dauke shi wahanan ala wahan rauni akan rauni wanda kace shine ciki da ta dauka ita asalin halittar ta tana da rauni kuma ta zo ta dauki ciki to sai zama rauni akan rauni wanda kace wahanan ala wahan wahala kan wahala ma'ana wahala ba ta karewa tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa har zuwa rini wanda yake da iyali ya san yadda mata suke fama idan an samu juna biyu sai dai kure a cikin mata waɗanda za su samu juna biyu su tafi kalau har su haife amma yawanci sai ka tarar cewa akwai damuwa a tare da su ko wani abu suna ci su daina ci saboda wannan cikin ba dan komai ba dan wannan cikin a waye gari ta daina cin wannan abu a waye gari zama da kyar tashi da kyar da irin wannan su shine wahnan ala wah rauni akan rauni wa fisaluhu dalilan shi da yayi shi fi amaini cikin shekaru biyu bayan an haifi dan kuma za a yi ta fama da shi wajen tarbiyyar sa wajen shayar da shi wajen daukan shi har zuwa shekaru biyu waɗannan shekaru biyu da Allah ya ambata su ne ƙarshe su ne mudda cikakkiya da uwa take shayar da ɗanta uwa za ta iya yaye ɗa kafin ya kai shekaru biyu amma dai mudda cikakkiya shi ne shekaru biyu Allah ya ce walwali za su yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini dalla fi liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu shekaru biyu cikakku da wanda yake so ya cika shayarwa da wannan aya da ayar da Allah yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra daukar ciki na mutum da yaye shi wata 30 30 shahra daukar cikin da haihuwar da yayewar wata 30 anan kuma Allah ya ce wa fitaluhu fi amaini yayan shi a cikin shekara biyu sai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da shi wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya nuna mafi karancin muddat ciki mafi karancin a lokacin da mace za ta dauki ciki ta haifi cikin wata 6 suka ce domin Allah ya ce da daukan ciki da yaye wata 30 daukan cikin da yayi wartin daga lokacin da za a dauki cikin a haife a yayi wata 30 sai kuma a gurin yanzu zai ga mana ita kuma shayarwa shekara biyu to in ka ɗebe shekara biyu a cikin lokacin da za a shayar da yaro a yayi shi kaga wata 6 ya rage wata 24 abin da ya rage wata 6 suka ce wannan shine aqallu muddatil haml mafi karancin mudda ta ciki ma'ana da mace za ta haihu a auri mace bayan wata 6 sai ta haihu suka ce to wannan dan na wannan mijin ne ba zai ce ai wata 6 sai ba dan shi bane da cikin ta zo zai iya zama cikin shi ne a gidan shi ta samu wannan ciki domin bai ta yi aqallul mudda amma da za ta yi ba a wata 4 a aure mace wata 4 wata 3 wata 5 ta yi to nan dole shakka za ta shiga idan muje ta su yake wannan cikin ba nashi bane ana magana nan haihuwa ta yi ma'ana da wanda yake rayuwa ba ta yi bari ko na makamancin haka ba sadaki to akalli aqallu muddatil hamli shine wannan watanni guda shida kamar yadda malamai suka yi istinbati karkashin wannan aya kuma ya nuna cewa shayarwa cikakka ita ce wanda ta kai ma'ana shekaru biyu anan ana magana dangane da abin da ya shafi shayarwa da daukan dawainiya tada amma ana magana shayarwa da ke haramta mutun ya aure mace idan ya sha mamanta to shine wanda aka yi a kasar shekaru biyu wanda aka yi a kasar shekaru biyu amma da hadisi suka nuna idan mutun ya sha mama a gurin mace har sau biyar a lokuta daban-daban ko a lokaci daya amma in ya kama ya sha sai ya koshi ya saki sai kenan yayi na biyu yayi na uku to wannan matar ta zama uwa gare shi na shayarwa baya halatta ya aure su daga shi ma ya zama dan uwansu ya zama muharrami to suka ce wannan shayarwa da ke haramta yaro ya aure macen da ya sha mamanta shine idan yayi shi a wannan shekaru biyu din ko lokacin da yake bai wadatu ga barin mama ba to shine idan aka samu wannan sai ya zama ta haramta a gare shi Allah yake mun yi wasiya ga mutum dangane da iyayen shi guda biyu amma yi wasiki da ya kyautata musu sai aka faɗi hidimar uwa hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahnan ala wahnin rauni akan rauni wa fitaluhu da yayin shi fi amaini cikin shekaru biyu da wannan ne wasu malamai suka ce sai nuna haƙƙin uwa ya ninka haƙƙin uba dan ne suka ce ai anan an faɗi abubuwa guda biyu ko guda uku wanda uwa take banta da su na farko ciki ɗaukan ciki ɗaukan ciki da renan shi aiki ne da uwa ce kadai take yi uba ba ya tarayya da ita cikin wannan yana tarayya da ita ne wajen kula da ita da ɗawainiya da lafiyarta amma wahalhalin cikin wannan ita take yi na farko kenan na biyu haihuwa naƙuda naƙudar da za ta yi da ciwon da za ta ji naƙuda don haihuwa wannan ita kadai take ɗaukan wannan wahala abu na uku reno na shayarwa har zuwa yayi kace wannan abubuwa uwa ta ke banta da su don haka haƙƙinta ya fi na uba tana kaba hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya tabi shi ya rasulullah man abaru wata riwaya man ahaqqun nar bi husni suhbati wa ya fi cancanta in kyautatawa sai manzon Allah ya ce ummak mahaifiyarka yace sannan wa manzon Allah ya ce mahaifiyarka sannan wa manzon Allah ya ce mahaifiyarka yace sannan wa manzon Allah ya ce sannan babanka sai ki an ambaci uwa sau uku saboda ciki da haihuwa da reno kace wannan abuwa ne da ke banta da su da haka haƙƙinta ya fi girma kuma da mun kace a'a wannan aya dai ba ta nuna wannan bayani me yasa anan aka ambaci uwa suka ce domin a iyaye guda biyu ita ce mai rauni ba ta farar da garaje ba da zai saba wa mahaifin shi dan yana jin tsoron shi amma tsoron uwa za ta ce yi ya ki je kai ki tabiya bari ya ki bari to sai ake tunatar da kai irin wahalar da ta sha a kanka dan kada ka rena ta saboda yanayin halittar ta ko ɗabi'arta ko ganin ta ba ta kai namiji shi yasa hikimar da yasa aka kawo wannan amma nan ma ba wai an fitar da uba ba domin uba yana tarayya da ita cikin wahalhalu ita take ɗaukar ciki shi kuma shi yake hidima da ita da abin da yake cikin nata ita take haihuwa idan ta haihu take reno shi kuma yake bada yake kawo abinci da wahala da kula da duk abin da za ta samu da iya renanta a tare da shi na karkace shi ma haƙƙin sa yana nan haka kamar wasu malamai kamar irin su Ibn Al-Kur da wasu malamai suna ganin wannan aya ba za ta zama dalili na fifita haƙƙin wani akan wani ba suka ce ba maganar tafazul kowa yana da irin haƙƙi nashi amma dai yawa daga cikin malamai suna nassanta girman haƙƙin uwa dangane da ɗa kuma haƙƙi ne wanda yake ba ƙarami ba sannan za mu ga hadisi yadda suke tattauna da magana uwa uwa saboda me saboda a lura da yanayin mata kada raunin su ya sanya kuma yaya su dinga rena su sai Allah ya ce anishkurli ka gode mu je mun yi bayanin godiya ga Allah tana faruwa da abubuwa guda uku da zuciya da baki harshe da kuma gaɓar wannan ita ce cikakken godiya da bawa zai wa Allah to ka gode mun sai Allah ya ce wal walidaika haka nan kuma ga iyayenka su ma ka gode musu. Gode wa Allah shine ka bauta wa Allah ba tare da hada shi da wani ba. Iyaye kuma ka kyautata mu, kai musu biyayya, ilayya al-masir, gare ni makoma take. Ma'ana Ubangiji Allah madaukakin sarki yace gare shi dukkan waɗannan makoma take. To ana an yi maganar biyayya ga iyaye. Sai aka sato gaciya aka ce wa in jahadaka al-jahad shine wahala da takurawa inda iyaye guda biyu za su matsa maka za su takura maka za su tilasta ka ala an tushrika bi abita ka hada ni da wani wajen ibada kai shirka da ni kai ka ba'ana hada Allah da wani wajen ibada ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai wannan ma kiba ce kashi fa tana da fito da dabi'ar shirka duk inda kaga shirka to abin da gina shi kan jahilci ba ilimi duk inda kaga saban Allah to an gina shi kan jahilci ba ilimi sai suka ce wanda yake saba wa Allah yayin da yake saban Allah jahili ne ko da ku yana da ilimi to a lokacin shi jahili ne dan me saboda saban Allah an gina shi ne kan jahilci ba kan ilimi ba to anan sai Allah ya dada fito da shirka din suna jahiliya da kai ka hada Allah da wani cikin abin da babu wani ilimi akai babu wani dalili domin dan haka shirka take wala tsaihu ba to kada kai musu biyayya ma'ana anan an yi togaciya kai musu biyayya kai musu da'a amma banda a cikin abin da yake saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna mata'atu fi ma'ruf kada ana biyayya ne cikin abin da yake na daidai na shari'a ba ai wa mutum biyayya cikin abin da yake na saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq sai dai malamai sun yi tafsiri akan akwai abu na wajibi wajibi a aikata ko wajibi a bar in an aikata in na wajibin a aikata ne in an aikata akwai lada in na wajibin a bari ne in an bari akwai lada misali wajibi ne yin sallah ne za a kan mu yi sallah duk wanda shari'a ta hukunta wajibi ne yin sallah kuma yin sallah yana da lada barin sallah kuma yana da zunubi yana da laifi ne yana da hukuma wajibi ne a bar shan giya wajibi ne domin haramun ce da haka wajibi ne bari shan giya to in an sha giya akwai zunubi in kuma an bari saboda kiyaye dokokin Allah akwai lada sai ga wajibi dole ne sai an yi shi to anan ba a yi wa iyaye biyayya wajen bari shi ba iyaye ba za su ka daina sallah ba ka ce to dan nan wajibi ce dole ne sai an yi ta iyaye ba za su ce mutum ya dinga shan giya ba ya ce to dan wajibi ne bari shan giya akwai kuma abin da ba wajibi ba akwai abin da yake mustahabbi ne idan kai kana da lada amma kai ba babu komai to nan malamai na cewa ana iya yi wa iyaye biyayya wajen bari wajen barin abin da mustahabbi ne ba dole ba ne sai kai musu biyayya domin in kai musu biyayya nan ba saban Allah ba ne abu ne mandubi abu ne da in an yi akwai lada an bari kuma babu komai sai suka ce to ka bari sai ka bari saboda me ba dama ba wajibi bane akan ka kai haka nan abin da yake halal shi halal shine abin da yin shi da bari shi duk daya in kai ba wani abu in baka yi ba komai kamar yanzu abinci shinkafa in ka dauka cin shinkafa halal ne in baka cin shinkafa ba ka da laifi gurin Allah kuma Allah ba zai baka lada ba saboda abincin ka shinkafa ne to kaga wani abu ne halal ne kana iya bari kana iya yi to shi ma nan za a yi wa iyaye da'a a cikin halal suka ce bari sai ka bari suka ce aikata in halal ne sai ka aikata amma abin da yake na wajibi ne a yi ko a bari to anan ba a yi musu da'a akan irin waɗannan al'amura domin saban Allah ne kai tsaye babu yadda za a samu wani abu akai to wannan kenan dan haka Allah madaukakin sarki yace inda za su jariya da kai akan ka saba wa Allah kada ka bi su yawanci malaman tafsiri karkashin wannan aya suna kawo kisar Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda lokacin da ya musulunta babar shi ta nemi da ya bar musulunci in kuma ba haka ba za ta daina ci za ta daina sha har ta mutu a wayi gari ana aibata shi da cewa ya kashe babar shi dan bakin ciki dan haka ta ce ya bar addini sai ya ki bari aka kwana daya bata ci ba bata sha ba shi kuma bai bari ba kwana biyu kwana uku har sai da wani dan uwan shi ya zo ya ba ta abinci ya dura mata da karbi sai Sa'ad ya kalle ta ya ce ya ce mahaifiyata ki sani da kina da rai kari zai bi ta ɗaya bayan ɗaya ba zan bar wannan addini ba. To malaman tafsiri suna kawo wannan kissa ƙarƙashin wannan aya. Amma dai abin da ya bi zama ingantacce wannan kissa tana da alaƙa da ayar da muka wuce cikin suratul ankabut. Shigen irin wannan aya wanda Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi, kunga anan ala an tushrika bi, a can kuma litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wannan aya ta suratul ankabut ita ce take da alaka da kissar Sa'ad. Amma wannan tana da bayani ne da akoro yana da alaka da abin da aka ambata, tunda an gaya mana abin da Luqman ya gaya wa ɗansa na kada ya shirka da Allah. Kuma sai aka biyo da cewa wasiyar ma Allah ga ɗan Adam shi ne iyayen shi biyayya. Amma kuma a cikin wannan biyayyar da zai mutu akwai inda aka yi rage layin, akwai inda aka ja layin, kada ya ƙetare wannan layin, shi ne kada ya shirka da Allah wajen yi musu biyayya. Da aka ce wannan a ayar ta fi alaƙa da yakin waɗannan ayoyi fiye da waccan kissa da malamai suke ambatawa. Sai Allah maɗaukakin sarki ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, amma ka zauna da su a duniya ma'rufan da kyautatawa da yin abin da ya dace. Ma'ana duk da mushrikai ne, duk da sun ne suka yi shirka ba kai musu da'a ba, amma wannan bai tozarta haƙƙinsu ba na matsayinsu na iyaye cikin abin da yake ma'ruf, cikin abin da shari'a ta yarda da shi. Ka kyautata musu, kai musu aiki, kai musu biyayya, ka gaya musu magana mai kyau, duk yana ciki. Shi yasa Imam al-Qurtubi cikin tafsirin shi yana cewa wa jumlatu hadha al-bab, a dunƙule dai abinda wannan aya take koya mana, annasa'atan abawayi, da'a ga iyaye, uwa ko uba, la tura'a fi rukubi kabiratin, ba a yin da'a din wajen aikata babban zunubi, wala fi tarki faridatil a'yan, ba kuma a yin da'a wajen barin abin da ya zama wajibi akan mutum yayi. Sai ce amma fadin Allah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, fadin wannan dalilun ala silatil abawayn al kafirayn, dalili ne da yake nuna zaka zauna zaka sada zumuncin iyaye ko da kafirai ne, bima amkana da duk abin da zaka iya min al mali na dukiya, in kana faqirayn in faqirayn, mana in iyayen talakawa ne kuma kafirai ne shi kuma dan musulmi ne, to ayat tana gwada wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ana rubin ka kyautata musu, wannan bai hada ya ba su kyautar kuɗi, wa ilanatul qawl, baya hana musu magana mai laushi, wa du'a ila al-islam, baya hana kirawo su zuwa ga musulunci, bi rifqin cikin tausasawa. Dalili kuwa hadisin Asma, Allah ya kara mata yarda, tana garin Madina bayan ta yi hijira, sai mahaifiyarta ta niƙo gari ta taho gurinta tun daga garin Makka. Sunan mahaifiyarta Qutaila bintu Abdul Uzza, sunan mahaifiyar Nana Aisha Ummu Ruman, da Asma da Aisha duk ƴaƴan Sayyidina Abubakar ne, amma iyayensu mata daban-daban. To sai ita wannan Asma mahaifiyarta, ita Nana Aisha mahaifiyarta ta musulunta, ita kuma Asma mahaifiyarta bata musulunta ba a lokacin, sai ta niƙo gari ta taho Madina gurinta. Da ta zo sai sallama sai Nana Asma ta ce dakata, sai ta tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, ga mahaifiyata nan ta kawo ziyara ta zumunci, shin zan karɓi ziyara ta isa da zumuncin ta ko in kyale ta yi? Sai manzo Allah ya ce ki isa da zumuncin ta. Wannan ne dalili, wannan dalili ne da yake gwada kasancewar iyaye kafirai baya hana ɗaya musu biyayya da abin da yake na daidai. Ya je ya ga inda suke, ya kyautata musu, ya musu kyakkyawan magana, ya ba su kyauta, ya yi musu hidima irin wanda ɗa zai wa uba, zai wa uwa, duk wannan shari'a ba ta hana ba. Wajen saƙawa Allah ne aka cika yi musu biyayya. Akwai malaman da suka kawo wasu tafasil, wasu bayanai irin a ce to idan abin da suka sa ɗan bai saba wa addininsu ba, shi ko ya saba wa addininsa ya yi, suka ce da za su ce ya siyo musu giya, su kafirai ne, ce ya siyo giya, su sai ya siyo musu in a addininsu ba a hana shan giya ba, wannan kuskure ne. Ai yana cikin saba wa Allah siyo giya, ga Allah ya la'anci mai sai da giya, da mai shanta, da mai matse ta, da wanda ake matsewa, da ɗan dafanta, da wanda ake dafan zuwa gare shi. To kaga meye dalilin da zai sa shi zai fi musu, anan sai ce to wannan saban Allah ne. Amma kamar yadda muka misali cikin abin da yake mandubi, abinda yake mustahabbi cikin abinda yake halal to anan zai iya bari ko zai iya aikatawa idan suka yi umarni dan haka anan ayat tana nuna mana girman haƙƙin iyaye da yadda mutum zai zauna da su koda ko waɗannan iyaye ba musulmai bane suna da haƙƙi na kyautatawa to uwa uba kuma ina kuma ga musulmai in musulmai ne kun ga haƙƙin su ya rafa yake nan kasancewar su musulmai sai haƙƙin ya ƙara nauyi shi yasa har bayan iyaye sun mutu akwai biyayya da tarbi da ɗa zai mutu kamar yadda hadisi ya nuna shine ya ci gaba da sada zumuncin waɗanda suke abokan zumuncin su ne wani abokin uba ko kuma ƙawa ta uwa to in sai ci gaba da sada zumunci da kyautata mata saboda me saboda mahaifiyarsa sannan kuma da yi musu addu'a da yi musu addu'a in mutum yana da hali ya musu waƙafi ne wani abu wanda lada zai daga kai musu ya ce Allah wannan abu na yi waƙafi ne ga iyayena in ana maganar waƙafi kullum kada ka ɗauka sai kana da kuɗin da za ka gina wani masallaci kai kaɗai ko ka gina wata makaranta kai kaɗai a'a kana iya tarayya ana yin aikin masallacin ka duk da kuɗin da yake da shi rubuna abin da Allah ya baka sai a sanya wannan a cikin wannan aiki kai waƙafi kai ma ka shiga cikin wannan waƙafi da haka waƙafi zai iya zama jama'a ne suke ba mutum ke bane yi wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo kuma Allah zai ba kowa lada gurgurdan abin da ya bayar dan haka ba lalle bane an ce waƙafi sai ka ɗauka abin da zan yi kaɗai za ka yi kai kaɗai in kana da hali in baka da hali ka iya yi gurgurdan abin da yake da hali wannan kuma yana da kyau mu raya wannan yiwa iyaye waƙafi abu ne mai kyau kuma biyayya ce wadda take mai girma musamman ga wanda yanzu ya kawo ƙarfi kuma iyayen shi ba sa nan wanda zai zama an haife shi iyayen sun rasu yana karami yanzu kuma Allah ya wadata shi ko Allah ya masa baiwa ko Allah ya masa wutar ni'ima sai yake damuwa ina ma iyayen shi suna nan don su riƙe wannan ni'ima babban abin da za ka yi waƙafi je ka siyo Qur'ani ka sa masallaci ka ce a sa cikin Qur'anin masallaci waƙafi ne duk wanda ya karanta Allah ya kai ladan gare shi zo ana gina masallaci ka ibidu ta ka bayar ko ka kawo bulo ko suminti ka ce wannan bulo da wannan suminti a zuciyarka ka ayyana wa ubangiji cewa wannan ladan Allah a kai wa iyayena je ka gyara rijiya sai ka zama ka yi musu biyayya da ko suna rayu iya abin da za ka yi musu kenan dan haka hanya ce da za su da gaba da samun lada ladan kuma yana zuwa gare su kai ma kuma Allah zai rubuta maka lada na wannan aiki da kai to dan haka iyaye idan ya zama musulmai ne haƙƙin su yana da girma idan kowa musulmai ba ne suna da haƙƙin ai musu duk abin da yake bi saba shari'a ba dan Allah sai wata bi sabila man ana ba ilai ka bi tabarkin wanda ya koma zuwa gare ni ka bi tabarkin wanda ya koma zuwa gare ni Usman ne suka ce ana nabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu ko shakka manzon Allah ya shiga cikin man ana ba ilayya ko suka ce ana nabin wata bi sabila man ana ba ilayya shine ka bi hanyar mu'minai domin hanyar mu'minai ita ce hanya ta Allah siratal ladina an'amta alaihim wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina da ka ana nabin wata bi sabila man ana ba ilayya ka bi tafarki na mu'minai kenan wannan gaba ta aya tana nuna mana ba daidai bane mutum ne ga fita daga tabarkin mu'minai shi yasa aka ce sahabbai sun yi ijma'i sun hada akan wani abu to duk wanda zai zo ya saba musu akan wannan to ya bar tabarkin mu'minai misali sahabbai sun ijma'i kan khalifantin sayyidina abubakar da ijma'i sun yi da sayyidina abubakar shine khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har waɗanda da farkon lamari sun dan ja duk daga baya sun sallama ku kaga wannan ijma'i ne to duk wanda zai zo ya ce bai yadda sayyidina abubakar ne khalifa bayan annabi ba sallallahu alaihi wasallama wanda ya bar tabarkin mu'minai kuma ya bace duk wanda ya bar tabarkin mu'minai ya bace domin wannan aya da muka ga abin da take nunawa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sanna Allah ya ce wallahi ma tawalla da haka idan suka yi ijma'i sai ka bi haka ne idan al'ummar musulmi suka yi ijma'i kan abu shi ma mutum ba zai fita daga wannan ijma'i ba dan me saboda wannan tabarki mu'mini shine abin da yake daidai da haka wannan aya tana nuna mana mutum kullun ya zama tare da al'ummar musulmai waɗanda suke kan tabarki irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana mutum ya koyi da su ya bi tabarkin da suka bi na biyar Allah madaukakin sarki da banin sabawa Allah sai Allah ya ce summa ilayya marji'ukum sannan gare ni makomarku take فأنبئكم في أباكم العبال بما كنتم تعملون دا أبين لكي أي كتاب waɗannan ayoyi guda biyu game da muka ambata wasu suka ce bayani ne daga Allah maɗaukakin sarki an gitto da sunan saboda suna da alaka da abin da Luqman ya gaya wa ɗansa na cewa kada ya haɗa Allah da wani sai Allah ya kawo wasiyar Allah ga bawa shine bayan haƙƙin Allah to ya kula da haƙƙin iyaye kada kuma ya daina sabawa Allah maɗaukakin sarki ya shiga abin da Allah ya hana saboda haƙƙin iyaye kada ya haka daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
يا بني إنها إن تقم الصال هبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
لا ده جنان في لقمان ya ci gaba da yi wa ɗansa wa’azi ya ce ya bunayya ya kai ɗana innaha in taku misqala habba innaha yadda lamarin yake yadda sha’anin yake in taku misqala habba idan kyakkyawan aiki ya zama kamar ƙwaya min khardalin takomayya ko mummunan aiki ya zama kamar ƙwaya takomayya fa takun fi saqratik ta zama cikin wani dutse aukin samawati ko cikin sammai aukin ard ko a cikin ma'ana ƙasa ya ce bi Allah ubangiji zai zo da wannan abu inna Allah haqiqa Allah latifun bi tausasawa ne masanin ƙananan abubuwa ne khabirun kuma masani ne anan bayan Luqman ya yi wa ɗansa wa'azi da kada ya shirka ana babin aqida kenan ya tsaya kan tauhidi sai kuma ya biyo da kafa masa muraqabatullah cewa kullun ya zama yana mai tuna cewa Allah yana ganin shi saboda ilimin Allah bai da iyaka babu kuma wani abin da zai shiga wani guri da Allah ba zai san da shi ba da kai ce ya bunayya innaha yadda lamarin yake wanda kace innaha anan kuma zai koma zuwa ga kyawawan aiki ko gunanan aiki wanda kace innaha zai koma zuwa ga abin da yake na arziki to innaha in taku misqala habba kyawawan aiki in ya zama daidai da ƙwaya ne min khardalin takomayya wannan khardal ƙwaya ce ta abinci amma za ka tana da kankanta ƙwaya ce karama inda za ka shiga cikin google ka sa khardal habbatu khardalin za ka an baka nau'in wannan ƙwayar ƙwaya ce karama kamar mutum ƙwayar wake haka ko ƙwayar abin da yake na dawa a ƙarama to inda za a ce akwai wani aiki kyakkyawa daidai da wannan ƙwayar abin kuma yana fi saqratin yana can cikin wani dutse cikin dutse ko kuma yana can wani guri a sama ko yana ƙasa in dai akwai wannan abin sai Allah ya zo da abu ma'ana ranar tashi alƙiyama da za a sanya ma'auni mizani to Allah zai zo da wannan abin ونادوا الموازين القسط ليوم القيامة الله يقول ذا مسني ما أولي نجس كيارا نتاشن القيامة فلا تظلم نفس شيئا بذا أذان سوى تري كوميبا كودا قاية الزراني وإن تقل مثقال ذرة أتينا بها الله يقول كودا قاية الزراني أبن دي في تنك لني الله يقول ذا مدورشي وكفى بنا هاسبي وشيني أنا يقول ذا وتنشي duk kankantar abu komin kankanta shi mai kyau duk inda yake ciki to ubangiji zai zo da wannan abu ranar tashi alkiyama ba abin da za a bari sai sa ranar tashi alkiyama sai ce ma li hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai Allah ce mai wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata gashi nan يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة دقا جندة تينا الخير غاشنا وما عملت من سوء حسنا أجندة تيم مونا ذات بنش غاشنا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا سيتي بولي إناما تكان انت دوانا مونا أبن أخوي نيسا أما أنك وش نسكة كي أجندة آية تكي ودا كينا وصبالا من تفنية ذكا فسر الشيوى أنا إنتكم إصطالة حبة إذن أخوي وانا أرجو إناسا daidai da ƙwayar komayya sannan fa takun fi saqratin wannan arzikin naka yana cikin wani dutse أو بالسماوات كو ينا تكن سمي أو بالأرض كو كسا يأتي بها الله الله ذي تاما ونا أرضك ذا هذا فكا فكرة سوى أنا أجند أكي نذي أرضك إنك أجند الله يربو تامك ذك إند كتب فيها ساميك شيسا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي يا كوباين الله بجد قران الله وكوتة تنيمة وسني با وسري جزاك متسيتا سنيا أرضك إنك misalin suna nan bilzik kaga mutum bai da rabiya baya ci baya sha ila ma sai ana tura masa ta na'ura ta hanci ta ina ne amma idan Allah ya kaddara akwai sauran arzikin sa sai kaga ya warke kuma yayi shikaru ko kuma kaga idan da sauran arzikin shi dab da zai mutu sai kuma ya tashi da kanshi sai ya ci abinci duk abin da yake na arzikin shi ne sai ya gama ne kaji to arzikin ka din ka yake bin ka yake sai dai me ake so ka nema sai dai ka tashi ka nema amma ka sani cewa kada kai tsallake kada kai shishigi kada ka dinga tunanin sai na wafto da karfi a'a ka tsaya kan abinda Allah ya riga ya rubuta ya kaddara domin babu abinda zai fuke maka cikin abinda Allah ya rubuta maka amma tafsirin farko shi malamai suka fi ambato a wannan aya cewa tana magana kyakkyawan aiki ko mummunan aiki da zai zama cikin wani dutse ko tan cikin sammai ko kasa ko ina ne ya ati biha Allah ubangiji zai zo da wannan ayar me take nuna wa girman ilimin Allah ilimin Allah ya haɗe komai da komai kai ko dan adam ilimin ka kadan ne shi yasa kai karan kanka ma baka gama sanin kanka ba duk girman ilimin ka da yadda kai shi yasa zaka duk inda dan adam ya kai da ilimi da bunƙasa sai ka tarar wata ran gajiyayye ne akan wani likita nawa ne zaka ya bunƙasa ana cewa ai duk kasa ba kaman shi wata rana sai gan shi kwanta gidan asibiti shi ma yanzu abin da ya same shi ya fi karfin shi saboda me saboda Allah ne al-aziz saboda Allah ne al-qadir saboda Allah ne al-qawi saboda Allah ne al-hakim dan adam duk inda yake yana da tawaya to da haka wannan yana nuna mana cikar ilimin Allah kuma yana nuna mana faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aiki misalin zarra zarra karamar tururuwa shine zarra wanda zai aiki dan karami to na alkhairi zai gani wanda yayi aiki wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu zai ga wannan aiki din dan haka babu wani aiki da zai kuya sai Allah ya ce inna Allaha latif latif ana fassara da tausasawa amma hakikanin abinda take nufi ma'ana masalin abubuwa kanana kanana wanda kankantar su ba kowa zai iya sani ba ko babu wani abu wanda yake karami mai kankanta ba sai Allah ya sani biye da kai da kankanta ba wani abin da zai kuya ga Allah madaukakin sarki sannan khabir masani ne khibra kuma sani ne wanda yake hada da gwaninta wanda yake hada da kwarewa a ciki to dan haka ubangiji babu wani duk abin da bai sani ba wannan anan zabar abin da Luqman yake dasawa dan shi shine muraqabatullah yana ma ko yaushe yana tuna Allah yana sanadi shi yana gane shi duk inda ya shiga in zai kyakkyawan aiki Allah yana gani in zai mummunan aiki Allah yana gani kada ya dauka akwai wani guri da zai shiga yayi wani aiki wanda Allah ba zai sani ba ko yayi wani aiki mummuna wanda Allah bai sani ba a'a duk inda ya je shi sa nan yake fatakun fi saqarati dutse dutsen nan zai ke zama a sama ko a ƙasa auki samawat ko cikin sammai auki al-ardi ko bayan kasa ya ati biha Allah Allah zai zo da abin da kai dan adam kai ne kake da iyakan taccen ilimi da iyakan taccen iko amma Allah madaukakin sarki iko sai ya gami ko ina da ina da haka ka zama kai dana ka zama mai kula mai lura ka faɗi gaskiya ka aikata gaskiya kai abin da yake mai kyau ranar alkiyama za ka ga sakamako ubangiji Allah ya datar da mu dan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora cikin wannan musulmi da Luqman yake wadanta Allah ne zan miri Allah ya ba mu dada Allah ne zan kuskure Allah ya gafarta mana masu bukatu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki Allah ka karba abubuwan da muke gabatarwa a cikin wannan azumi Allah ka taimake mu akan azumtar wannan wata kamar yadda kake so yayin tsayuwa a cikin wannan wata kamar yadda kake so Allah ka karba ayyukan da muke gabatarwa ka yaye mana kurakuran mu Allah ka ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
الحمد لله.